Manunia.
Bam yadda da tsarin nan da ake so a ture shi ba, kuma mun gaya ma duka ƴan majalisar mu, idan an kawo a Senate ko a Rep, to kada su sa hannu.
Gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfara kenan ke daddagewa kan matsayin gwamnonin arewacin Najeriya cewa dole ne sabuwar dokar harajin shugaban kasa Tinubun da ke gaban majalisa ta sha kaifi. Game da maganar matsalar tsananin samun tsaro a Najeriya, kuwa mahukunta ne ke ci gaba da daukar zafi.
Gwamnati ta yi amfani da Office National Security Advisor da kowaye kuma waɗannan kayan na gwamnatin tarayya ya kasance a rika gadin insu.
A shekara ɗaya yayi kaɗan injina da abubuwan da za mu kawo na fasaha zamani su shigo, amma suna kan hanya wanda za su dada inganta aikin tsaro din insha Allah.
Ita kuwa majalisar wakilan tarayyar Najeriya cewa take da mashirin damin damman dukiyar da hanyoyin Najeriya ke neman lakumewa sun fi ƙarfin ranka ta kafatanin abin da ake sakawa cikin kasafi.
Gabaki ɗaya kasafin kuɗin FEMA na bana naira biliyan 27 ne. Titunan Najeriya gabaki ɗayan su kilo 38,000, an yi musu kiyasin kuɗi akalla naira tiriliyan 70.
Waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryan da za ku zaci wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a da zafi-zafi. Shiri na 195 cikin jerin shirin Manuniyan da kan yi tata da tantance dukkanin tattaunawa da ka iya kawo haufi. Haufin kuma shine gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfara ya ce shi ba shi da shi akan cewa ƴan majalisa da suka fito daga arewacin Najeriya za su yi watsi da sabuwar dokar harajin da shugaba Tinubu kai saboda tana cike da korafi.
Na farko mun yi magana kan tsaro, mun yi magana kan tattalin arzikin ƙasa, mun yi magana na irin kuncin rayuwa da al'umman mu suke ciki, da almajirai, da rashin ilimi, da rashin kiwon lafiya da makamantansu. Abu ne wanda yake dukkanmu mun damu, wanda shine makasudin da yasa muka zauna yau muka faɗa mu kanmu gaskiya akan cewa dole a matsayinmu da Allah ya bamu mu ga wani hanyoyi ne zamu bi dan kamu al'umma arewa saukin rayuwa. Magana haraji kuma, kamar yadda ka sani, dukkan mu gwamnoni irin tsari da salon da ake so a shigo da shi mun ce dukkan mu bamu yadda ba. Dalili kuwa, idan har muka bari wannan abu yau, to mu ne muka cuci kanmu da kanmu. Saboda haka matsayin mu mun yadda dukkan mu cewa bamu yadda da tsarin nan da ake so a fito da shi ba. Kuma mun gaya ma duka ƴan majalisar mu akan cewa idan an kawo wannan takarda a Senate ko a Reps, to kada su sa hannu, kuma na imani ba za su yi ba.
Game da yawan lalacewar wutar lantarki kuwa, ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya daga jihar Kanawa Honorable Sani Umar Bala ne ya kinkimi wani ƙudurin kwakule kullun kulumbo ta lalacewar wutar lantarki ta hanyar dire dalla-dallan dalilai masu ƙarfi.
To a kan security ne, ko kuma in ce tsaro ga turakun wuta da suka zagaye Najeriya daga kudu zuwa arewa, daga yamma zuwa gabas, kullum muna cikin incessant vandalism. Wuta ce mummuna da take na da karfin megawatt 330, amma haka mutanen nan suka je dama guda biyu ne, suka kada daya suka sake kada daya, sai kasance gaba daya jihohin Najeriya da suke a arewa in banda Abuja da maybe Lokoja kariya yake ce ya ga wutar nefa ta Najeriya. To shine sai muka gani motion dina da nazo da shi yau, wannan abubuwan nan ya kamata kasa ta zo ta san halin da take ciki akan vandalism din nan na waɗannan turakun wuta. Sai muka ce gwamnati ta yi amfani da Office National Security Advisor, gwamnati ta yi amfani da ƴan sintiri na Civil Defense, ta yi amfani da DSS da kowaye kuma, sannan a yi amfani da daga tanmu hakimai a tabbatar da cewa waɗannan kayan na gwamnatin tarayya, irin waɗannan da za su jefa ƙasa cikin masifa da bala'i, ya kasance a rika gadin ɗinsu. Sannan gwamnati ta sayi abubuwan monitoring irin waɗannan su drone ɗin nan, su rika bada information on daily basis tunda an san wajen da abin zai iya faruwa.
Me ruwa kuma ganin irin gwaramar gwarman gwagwagwa da ake akan tsananin samun tsaro a arewacin Najeriya ce ta sa manyan tsaffin sojojin Najeriya irin su General Halur Alaqilu mai ritaya ke ganin kamata da yayi shugabanni su bude wani sabon shafi.
Gaskiya abun kunya ne abin da ke faruwa a arewa yanzu. Kowa yana cikin takaici. Yau ba ka da dama idan a Kano kake ka tashi ka ce zaka dan batta, in a Kaduna kake ka ce zaka je birnin Gwari, to haka duka yawanci state din. To alhamdulillah abun ya damu kowa, ana ta kuka ana kawo shawarwari. To Allah da irin wannan zai kawo mana hanya da za a bi a samu. Su kuma mazajen daga sojoji, police, civil defense, muna musu fata a samu shugabanni masu kirki masu adalci wanda za su tura su. Muna da sojoji din, muna da police din, amma wani lokaci akwai wani abu da babu shugabanci. Shugabanci yana da amfani kwarai. So muna musu addu'a, muna musu fata su zabura wannan abu a samu a kawo ƙarshen shi insha Allah.
Sai da kuma ministan tsaron tare na Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya ce maganar magance matsalar samun tsaro a Najeriya fa yanzu kowa na iya gani tana ci gaba da samun lidifi.
Na daidai kamar yanda kuke faɗi, kuma kun san ƴan kwanakin nan ana samun sauki a matsalar tsaro, kuma ku sheda ne irin manya-manyan ƴan ta'adda da ake kashewa dan tsakanin nan. To wannan yasa muka ce a zo a yi musu godiya. Shugaban ƙasa yana godiya da aikin da suke, kuma su ƙara ƙaimi. Sannan mu daɗa zurfafa shawarwari na matsalolin da ke nan da kuma yanda za a ƙara gyara aikin, wanda za su taru su yi aiki tare da ƙasa da ruwa da sama, yanda za a haɗa kai a yi aiki tare zama yana tafiya daidai, yanda za a kawo ƙarshen matsalar tsaro insha Allah.
A baya kun sha yin maganar cewa za ku yi amfani da fasahar zamani wajen ganin an yi wannan yaƙi na 'yan ta'adda da 'yan bindiga. Shin ko rahotannin kashe wasu 'yan bindiga yana da alaƙa da fara yin amfani da waɗannan na'urori ne ko ba fara ba?
Da wannan, amma shi kansa ɗin bai gama haɗuwa ba, saboda kasan shekara ɗaya ya yi kaɗan irin injina da abubuwan da za mu kawo na fasahar zamani su shigo, amma suna kan hanya wanda za su daɗa inganta aikin tsaro ɗin insha Allah.
Shi kuwa shugaban kwamitin kula da hukumar gyare-gyaren hanyoyi a Najeriya na masarjan tarayyar Najeriya sanata Babangida Usaini cewa yake sun kira shugabannin hukumar kula da hanyoyin ne don tabbatar da maganar lalacewar hanyoyin Najeriya sun bi kwakwafi.
Abin da yake mana bayani da abin da ya nuna mana ayyukan da zai yi, wato sai muka ga kamar lasa zuma ne ma a baki, lasa zuma domin yawan bukatun da koke-koken da dukkan sanatar da muka zauna da su suka kawo 'yan kwamiti kadai banda waɗanda sauran al'umma suka yi koke, wanda wakilansu sanatoci sun kawo wanda muka tara gaba ki daya. To abin da yake da shi a matsayin kudin da za su yi aikin bai kai abin da zai dauka shi fiye da goma daga cikin ɗari na bukatun da yake da su bana aikin da zai gyara. Wannan shi ne dalilin da ya sa muka ce ba mu gamsu ba. Kamar yadda kullum nake magana, titunan nan wasu sun fi shekara 40 da yi, shi kuma titi zai gare idan lokacin mutuwa sai ya mutu, dole ya mutu sai dai ka sake sabo. Wannan shi ne matsalar da muke yi. Ita kuma kudin da muke sakawa wajen gyaran titunan nan gabaki ɗaya budget din FEMA, kasafin kudin FEMA na bana naira biliyan 27 ne. Wannan ya hada da kudin aikin su na capital da kuma kudin albashi da overhead. Titunan Najeriya gabaki ɗayan su kilo 38,000 an yi musu kiyasin kudi akalla naira trillion 70. Ta ina za ka dauki naira biliyan 27 ka dauka gabaki ɗaya ka sa su a gyaran titi? Ina za su gyara maka titin kilomita 38,000 kuma wanda kudin su ya kai naira trillion 70?
Ka batutuwan da za mu yi a baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya. Sai da kafin mu yi sallama, sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke. Kullum kwanan duniya babu wata alamar wakafi, domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 924 ne su yi sallamar sakin kujerun da a kansu ne da ma suke ta faman dafifi. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu kazafi. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar nake cewa su kunu mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.